yan kasa da hukuma.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci. To sai kaga an more.
Masarai, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gaskiya shaye-shayen kwayoyi ya haifar mana da mummunan barna wanda muna bakin ciki. ƴaƴanmu da na musulmai da na kristan sun fada shaye-shaye. Yawan ciki kaje psychiatry wa kaga ƴaƴanmu. Kin gansu akan titi suna magana su kade sun zare.
Wannan babban musiba ne da ya kamata gwamnati da iyaye da malama kowa a zauna a gaya a zawa magance wannan matsala.
Yau shirin zai haska fitila ne akan korafin da iyaye ke yi game da matsalar aqidar ta'ammali da ababan sanya maye a tsakanin matasa a jihar Plateau ta tsakiyar Najeriya. A dakace mu
har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙin sa ya tattara kodiko ke na samura.
Madalla, batun ta'ammali da ababan sanya maye a tsakanin ƴan Najeriya musamman matasa na ci gaba da zama a babban kalubale ga iyaye da kuma hukumomin kasar. Tunda dai masana ke cewa akwai alaka ta ƙudda ƙud tsakanin shan ababan sanya maye da aikata miyagun ayyuka da wasu matasa ke yi da kan zama babbar barazanar tsaro a sassan kasar ta Najeriya. Jihar Plateau da ke tsakiyar ta Najeriya na cikin jihohin kasar masu fama da kalubalen tsaro shekaru da 20 da suka gabata, kuma yanzu haka iyaye a jihar na kokawa ainun game da karuwar alƙalman matasa masu ta'ammali da ababan sanya maye a jihar.
Sunana Aishatu Muhammad Sani daga Bukur Jos South. Gaskiya shaye-shayen kwayoyi ya haifar mana da mummunan barna wanda muna bakin ciki. ƴaƴanmu da na musulmai da na kristan sun fada shaye-shaye. Muna so kuma gwamnati ya kamata ta sa hannu, ni ina ga a gani na talauci ne da rashin aikin yi. Da za su samu ayyukan yi, ina ga shaye-shayen nan ba za su rinka yin shi ba, kuma a jawo su a jiki. Wani lokaci kyaman su da ake yana dada lalata su. Da za a dinga jawo su a jiki kamar irin waɗannan kungiyoyi, don sai an tashi an taimaka wa gwamnati ba za ta iya ba gaba ɗaya. Wannan kungiyoyi da suke kirkiran kansu don su taimaka wa al'umman mu da fadawa cikin hadari, to ana jan su su ma a jiki ana zama da su. Wani zai faɗa miki dalilin shigan shi wannan shaye-shaye, wani ma bai sani ba ake bashi. Abokai sai a je a sa a cikin drinks a bashi, daga nan ya ji daɗin sha, ko a ce zai dauke maka damuwa, to ba zai dauke maka damuwa ba, sai dai ya jefa ka a cikin damuwa. To daga nan in kuma hankalinka ya gushi ba abin da ba za ka iya aikatawa ba. To wasu kuma ba su da kuɗin da za su yi shaye-shayen, sun saba da shaye-shaye, daga nan sai su faɗa shaye-shaye sace-sace, in sun rasa abin da za su sata sai su kirkiri faɗa. To wallahi mun bai mun gane da mu da su din ba mu da wani gurin da zamu zauna da ya wuce jihar Plateau. Jiha ne mai arziki da yawa. To wallahi da kowa zai wadata zuciyar shi da san dan uwan shi, ko musulmi ko kirista, ka gaina shaye-shaye ja shi a jiki ka hana shi, baka san wanda zai duba naka.
Sunana Florence Hakuri Rinsu. To wallahi a takaice a Najeriya gabaki daya shaye-shaye ya riga ya ci mana. Yanzu dai roƙon mu, muna roƙon Ubangiji Allah ya taba zuciyar manyan mu su magince mana wannan. Ya kamata mu fara daga kan gida, mu iyayen mu yi sakaici. Roƙona shine iyaye kowa, da musulma da krista mu tashi. Babban makaranta dai ya fara daga kan mu iyaye mata. Idan mace baki tsaya da kan tsayawa, kina jan kunne, kina sa ido, kuma kina addu'a akan gwiwan ki roƙon Allah da kuma tarbiya ma ƴaƴan nan ba, to wallahi ba mai gyara mana ƴaƴan. So na roki mata, iyaye da maza, mu tashi domin Ubangiji ya taimake mu. Domin yawanci kika je psychiatry wa kaga ƴaƴanmu. Kin gansu akan titi suna magana su kade sun zare. A gidan ma mu iyayen ma wayansu yana suna dukan musu kwashi kuɗi su kwaci abinci su je su saida. Yayi ta'adi. Yayi ta babban ta'adi. Yara sun bar makaranta sun ci kuɗi. Sun zo na maka a gida ba makaranta.
Malam Abdullatif Abdulhamid na cikin matasan malamai da ke faɗakarwa tare da yin nasiha ga jama'a musamman matasa game da illolin shiga harkokin da ke gurɓata tarbiyya.
Shan wato ƙwayoyi wannan abu ne da ya zama ruwan dare, kuma babban wato musiba ne da ya addabi al'umma, saboda wasu shaye-shaye sukan sha abubuwa da dama. Abun ma ya wuce tunanin mu, sukan sha abubuwa banda kwaya, akwai abubuwan da asalin su ma sun halitta ma suna sha, wanda zai zamanto kayan maye. so akan sha wayannan abubuwan. To kuma shi wanda yake shan kayan maye ko yake shan kwayoyi, idan ya sha kansa zai buga, idan ya sha zai ga kaman shi yana sama da kowa. Shi yasa musulunci ya hana mu ma mu sha duk abin da ya zamanto na wato na maye ko abin da yake bugar da kan mutum. Saboda cikin abubuwa guda biyar da musulunci ya zo ya ba wa kariya, akwai kiyaye kwakwalwa a ciki, hifzul aql, musulunci ya zo kiyaye kwakwalwan mutane, kan mutane zama mahaukata, kan mutane zamanto suna tafiya suna faduwa a kwata, suna tafiya suna barasa. So duk wayannan abu ne da ya kamata a fahimta. Sannan yawanci masu shan wato kwayoyin nan ko ga miyagun abubuwan nan sukan ba irin abin da ba za su iya yi ba, domin dai su samu kuɗi su sha. Za su iya yin komai, za su iya kwace, za su iya kashe mutum, za su iya duk wani atrocities domin dai su ga cewa su sun samu kuɗin da za su sha wato wannan miyagu. So wannan babban musiba ne da ya kamata gwamnati da iyaye da malama kowa kowa a zauna a gaya a zawa wato magance wannan matsala.
Duka da an so shi ya inganta kasa da karar da waɗansunta, za su yi sha'awa su ziyarce ta, da kafar su su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta.
Amma shugaban hukumar kula da magunguna ta jihar Plateau Pharmacist Kim Jerry Bout ya ce gwamnatin jihar na daukar wasu matakai domin dakile safarar miyagun magunguna da sauran ababen sanya maye zuwa cikin jihar ta Plateau.
Akwai machinery already an riga sa kasa, saboda a tare masu shigar da kwayoyin nan da farko, na biyu a tare wanda suna shaye-shaye a cikin gari. Saboda kin gani akwai wasu magungunan wanda ma mu a asibitoci da wuraren aikin mu ba mu samuwa, amma su suna samuwa. Ta yaya suke samuwa? To akwai wanda ake kira su drug peddler, wanda suke shigo da wadda namuwa. Shi mai girma gwamna ya yi magana da su NDLEA, ana kan aiki sosai. Fiyasa za ki ga a cikin garin Jos wani rana kina kona kawai sai ki fi kiga NDLEA wurin sai ki rasa ha yaushe NDLEA sun fara sayawa a yin wannan wurin. To suna hakan ne saboda a duba haka. Na biyu ya riga ya sa a duba duka a moto parks, masu kawo su waybill, masu kawo su mene-mene, duka ana kan duduba wurin nan gefe, don a tabbatar cewa duk wani maganin da ya shigo inda bai kamata ba sai a kama. Then and so many other places legality ya riga ya sa da ba zai kyau mu fada a masu kawo mana damar su ba.
Masu aure ƙarshen shirin ‘yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ilimi babban abu ne gunmu, shi zai kankan ya mutuncinmu. A ƙasa shi ne aka sin zulmu, da yake buɗe ƙofar samu, da wuya ta jiga wasu sun fi mu.